الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya wa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai alkhairi mai albarka na masallacin Masjidut Tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu cikin GRA a garin Azarai jihar Bauchi majalisi ne wanda muke karatun tarihin Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu an wannan za ta zama halka ta 81 karatu da muke na tarihin wannan khalifa shiryayye Umar dan Khattab Allah ya yarda da shi a wannan yammaci na Alhamis 11 ga watan Rajab hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1444 wanda yake daidai da 2 ga watan 2 shekara ta 2023 idan ba a mance ba muna ƙarƙashin maudu'i da mawallafin wannan littafi ya kawo wanda yake ɗauke da bayani kan yadda Sayyidina Abubakar Allah yarda da shi ya jagorantar da Sayyidina Umar gabanin rasuwarsa kamar yadda muka yi bayani a halƙoƙin da suka gabata cewar Sayyidina Abubakar Allah yarda da shi ya bi matakai guda 6 wajen zaben Sayyidina Umar da ayyana shi a matsayin wanda zai mai gurbin sa bayan rasuwansa wato jagora na al'umma musulmi wannan bayanai sun gabata kan waɗannan matakai ɗaya bayan ɗaya babu laifi mu sake ambaton su sa'annan kuma mu dora daga inda muka tsaya kamar yadda bayani ya gabata mataki na farko da Sayyidina Abubakar Allah yarda da shi ya bi ko kuma ya taka wajen ayyana Sayyidina Umar a matsayin jagora bayan rasuwarsa shine shawartan zarata masu falala cikin sahabbai shawartan madaukaka masu falala cikin sahabbai irin su Abdurrahman dan Auf irin su Uthman ibn Affan Allah yarda da su gaba daya irin su Usayd ibn Hudayr wannan yana cikin mutan Madina al-Ansar su kuma wadancan biyu da muka ambata suna cikin mutan Makka al-Muhajirun irin su Sa'id ibn Zaid waɗannan mutane duka ya shawarce su dangane da menene ra'ayinsu akan Sayyidina Umar wannan mataki na farko kenan da ya taka mataki na biyu bayan ya samu nutsuwa da gamsuwa bisa shawarwarin waɗancan madaukakan sahabbai sai yayi imla'i ko kuma shifta wa Sayyidina Uthman akan ya rubuta wasiya kan Sayyidina Umar shine wanda zai mai gurbin sa bayan rasuwarsa ka kenan bayan ya ji ta bakunan su a matakin farko sun yi kyakkyawan sheda da yabo Sayyidina Umar da kuma nuna cancantar sa a matsayinsa na jagora. To mataki na biyu da yabi shine ya sanya aka rubuta wasiya akan sayyidina Umar, shine wanda zai mai gurbin sa bayan rasuwansa. Bai tsaya nan ba. Mataki na uku ya bayyana ga dokacin al'umma musulmi, ya bayyana musu irin mataki da ya dauka da kuma hukunci da ya zartar na wanda zai mai gurbin sa a bayansa. Ya nema ya ji numfashinsu, menene ra'ayinsu, shin za su masa da'a? Suka nuna goyon bayansu 100% kan cewa za su masa da'a. Kaga kenan bai zartar ba sai da ya ji ra'ayoyin sauran al'umma musulmi. Wannan shine mataki na uku. Mataki na hudu, ya koma ga Allah madaukakin sarki yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da shi bisa wannan zabe da yayi. Saboda duk abin da mutum ya tasan mai sai da tawfiki da dace na Allah madaukakin sarki. To yana roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da shi, ya masa tawfiki bisa zaben da yayi na sayyidina Umar, Allah ya dade shi. Wannan mataki na hudu kenan. Mataki na biyar, wannan duk mun karanta su a baya. Mataki na biyar kuma da ya taka sai ya kebe da shi da sayyidina Umar, Allah ya dade shi, ya ja hankalinsa, ya masa nasihu, ya masa wasiyoyi, ya nuna masa ka'idoji waɗanda idan ya yi riko da su insha Allah zai yi kyakkyawan jagoranci, sannan idan ya yi watsi da su zai samu cikas, zai samu tasgaro, zai samu koma baya a jagorancinsa da zai yi ga al'umma musulmi. Sai mataki na ƙarshe, mataki na biyar wanda shine muka tsaya a kansa, ya rufe da roƙon Allah madaukakin sarki wannan zabi da yayi. Allah ya sa zabin an dace. Yayi addu'a mashi shugaban da zai zo a bayansa. Wannan gabar mun dan tsaya kanta saboda muhimmancinta. Mun yi bayani kan muhimmancin yin addu'a wa shugabanni. Idan har ana addu'a wa shugabanni, insha Allah za a dace. Allah zai karbi addu'an bayi. Idan Allah ya karbi addu'an bayi, shugabanni suka zamanto nagartattu, suka zamanto mutanen kirki, to ko shakka babu jagorancinsu zai yi kyau. Al'ummar da suke jagoranta za su ji daɗin wannan jagoranci nasu, kuma za su yi adalci wa al'ummar da suke jagoranta matukar suka zamanto mutanen kirki. To wannan yana daga cikin tasiri na addu'a wa waɗanda suke jagorori, waɗanda suke shugabanni. Mun hakaito magana na wasu daga cikin magabata irin su Fudail bin Iyad, Allah masa rahama, da Imamu Ahmad bin Hanbal, Allah masa rahama, cewar da a ce suna da tabbaci na addu'ar da in suka yi kwaya ɗaya tak Allah madaukakin sarki zai karɓi wannan addu'ar, to wannan addu'ar da za su yi wa shugaba. Wannan an hakaito daga Imamu Ahmad. Sayyidina Abubakar, Allah yarda da shi. Mataki na shida, ya yi addu'a wa shugaba da zai zo a bayansa, wato sayyidina Umar, wanda wannan ita ce sunnar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bar sahabbansa a kai, yin addu'a wa shugabanni, ko da kuwa shugabannin ba sa kyautawa al'ummar da suke jagoranta, ba sa musu adalci. To yana daga cikin haƙoƙin shugabanni akan mabiyansu suna musu addu'a ta shiriya. Allah ya sanya su zamanto mutanen kirki, saboda idan suka zama mutanen kirki tabbas jagorancinsu zai yi kyau, sa'annan kuma adalcin da mabiyansu suke gabasa musu idan suka zama mutanen kirki za su musu adalci. To shi yasa Fudail bin Iyad ya ce da yana da addu'ar da ita kadai Allah ya bashi garanti in yayi Allah zai amsa, to da addu'a zai yi wa shugaba ne. Saboda idan shugaba ya zamanto mutumin kirki, to komai zai zamanto ya tafi yanda ya kamata al'amura na duniya da kuma na lahira abubuwa za su tafi yanda ake so kuma kowa zai zauna cikin walwala za a bautawa Allah a sake cikin nishadi sannan kuma ba wanda zai kuka da yanayi da ake ciki to a ƙarshe sai yayi addu'a masu mabiya din kamar wannan gaba za mu tashi yace wa aslihillahumma lahum mulatahum wannan mun yi bayani a kansa ya Allah ka shiryan musu da shuwagabannin su kaga wannan addu'a ne sayyidina abubakar yayi wa shuwagabanni waɗanda za su zo bayan daga bayansa kama daga kan sayyidina umar Allah yarda da shi kuma Allah ya amsa addu'ar sayyidina abubakar saboda shuwagabannin da suka zo a bayan sayyidina abubakar sun yi nagarta na gani na fada sun yi jagoranci kyakkyawan jagoranci sun yi adalci wa al'ummarsu sun musu abin da ya dace a matsayinsu na shuwagabanni haƙoƙin mabiyansu da ke wuyansu sun sauke gabaninsu koma ga Allah maɗaukakin sarki sai ce wa ja'alhu min khulafa'ikar rashidina sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ka sanya shi ya zamanto cikin halifofinka wanda suke shiryayyu wato ka sanya sayyidina Umar ya zamanto cikin kalifofi shiryayyu kuma Allah maɗaukakin sarki ya amshi addu'ar sayyidina Abubakar Allah ya yarda da shi ta yanda ya sanya sayyidina Umar ya zamanto jagora kuma shiryayye a zamaninsa addinin musulunci ya zamanto yayi ƙarfi musulmai suka zamanto izzarsu ta ƙaru sannan kuma musuluncin ya yi yaɗo gurare da ba a zato ba a tsammani musuluncin ya isa ga wannan guri wannan duka yana da tasiri ga addu'ar da sayyidina abubakar Allah ya yarda da shi yayi sai kuma ya ce wa aslih lahu ra'iyatahu ya Allah ka shiryar masa da mabiyansa kaga anan yayi addu'a wa shugaba sannan kuma yazo yayi addu'a wa mabiya wannan shine mafi alkailin shugaba a duk lokacin da ka samu shugaba yana addu'a wa talakawansa yana addu'a wa mabiyansa to alama ce da take nuna cewa wannan shugaban akwai alkhairi tare da shi yana cikin shugabanni wanda suke mafiya alkhairi kamar yadda hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda imam muslim ya fitar da shi cikin sahihinsa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mafi alkhairin shugabanninku su ne waɗanda kuke son su su ma suke son ku kuke musu addu'a su ma suke muku addu'a ta fatan alkhairi kenan mafi sharrin shugabanninku su ne wanda kuke kin su kuke kyamarsu su ma suke kin ku suke kyamarku sannan kuke tsine musu su ma suke tsine muku kaga sayyidina abubakar nan addu'a yayi wa shugaba sannan kuma a matsayinsa na shugaba yazo yayi addu'a wa mabiya to wannan shine tafarki wanda yake dadai ga su shugabanni zamanto suna addu'o'i wa talakawansu waɗanda suke ƙarƙashin su yace to kaga anan gurin magana ya ƙare dangane da matakai da sayyidina abubakar Allah ya yarda da shi ya taka wajen ayyana sayyidina umar a matsayin wanda zai mai gurbinsa muka ce matakan dukansu guda shida ne sai ce wa kana badu khilafati umar bin al-khattab radiyallahu anhu yawm al-thulatha 22 من جماد الثانية سنة 13 من الهجرة تن daga nan kuma sai Allah madaukakin sarki ya hukunta sayyidina Umar ya zamanto jagora amma bai zama jagora ba sai bayan rasuwan sayyidina Abubakar shi yasa yace fa kanat khilafatuhu fawra wafati Abi Bakr radiyallahu anhu sai khalifancin sayyidina Umar ta kasance bayan rasuwan sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar yana rasuwa shikenan kuma sai sayyidina Umar ya zamanto jagora shine yace wa kana badu khilafati Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu yawm al-thulatha 22 min jimadat thaniya. Khalifancin Sayyidina Umar ta auku ne a ranar Talata 22 ga watan Jumadat thaniya, hijira na da shekara 13. Hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 13, wanda ya daidai da 22 ga watan August, wato watan 8 kenan, shekara ta 634 miladiya. Wato a wannan shekarar ne Sayyidina Umar ya zamanto jagora na al'umma musulmi, ran 23 ga watan 8 wato August kenan, shekara ta 634, kuma ya zama jagoran ne bayan rasuwan Sayyidina Abubakar, Allah ya yarda da shi. Sayyidina Abubakar da ya kammala wannan matakai guda 6, kaga yanzu ya samu goyon baya daga gurin mutanen Madina, sun yarda cewa shine jagora. To amma abun tambaya, shin musulmai iya cikin garin Madina ne kawai, ko kuma akwai musulmai a wasu garuruwa wanda ba Madina ba? Ka san dai gabanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, Madina ita ce hadkwatar musulunci, amma Makka an karbe ta daga hannun ikon mushrikai, ta zama karkashin ikon musulmai gabanin rasuwan Annabi a shekara ta 8 bayan hijira. Sannan kuma Taif nan ma ta koma karkashin ikon musulmai. Sannan Yaman ita ma tun gabanin Annabi ya rasu tana karkashin ikon musulmai, sakamakon yanda Annabi yayi ta tura sahabbansa suna karantar da su, kuma daga ƙarshe ma Annabi ya ayyana su zama jagorori a Yaman din. Sannan ga Bahrain ita ma gabanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya tura wakilinsa ya je ya jagoranci yankin Bahrain lokacin da suka karbi addinin musulunci. Waɗannan yankuna duka sun shiga ƙarƙashin ikon musulmai gabanin rasuwan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, galibin garuruwa da ƙauyuka da ƙabilu da suka shiga musulunci sai suka koma gidan jiya, wanda kuma Sayyidina Abubakar ya sha ɗamaran yaƙarsu. Allah ya bashi nasara, ya yaƙe su, ya dawo da su kan turba. Sai aka waye gari, garuruwan da suka shiga musulunci gabanin rasuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam, bayan sun yi ridda Sayyidina Abubakar ya dawo da su kan turba. To baya ganin kuma sai tura dakaru wasu yankuna daban, wanda yankunan ba musulunci ba shi da ƙarfi, ba shi da tasiri, kamar yankin Sham da kuma yankin Farisa. To a daidai wannan lokaci Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki rayuwarsa. To lokacin da ya gama bin waɗannan matakai, ya samu nutsuwa, ya samu tabbaci cewa bayan rasuwansa ba za a samu sa kace na ce ba, dangane da wanda zai mai gurbinsa ya zama jagora. To sai rubuta wasiƙu ya tura wa gwamnoninsa da suke sauran garuruwa kan cewar bayan rasuwansa Sayyidina Umar ne zai mai gurbinsa. Ya turawa wanda ke jagorantar garin Makka, wakilinsa a garin Makka, wakilinsa a garin Yaman, wakilinsa a Bahrain, wakilinsa a Taif. Sannan kuma dakarun da ya tura su su je su yaɗa musulunci a yankin Sham, su ma ya tura musu wasiƙu. Wanda ya tura su yankin Farisa, Iraki kenan, su ma ya tura musu wasiƙu kan cewa ya ayyana Sayyidina Umar ya zama jagora bayansa. To shi yasa yana rasuwa Sayyidina Abubakar, Allah ya yarda shi yana rasuwa, ba a samu wani tseko ba, ba a samu wani tasgaro ba, kai tsaye Sayyidina Umar sai zamanto jagora a bayansa. Sayyidina Abubakar kamar yadda muka gani ya rasu ranar Talata 22 ga watan Jumada thaniya, hijira na da shekara 13, hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Wasu daga cikin malamai na tarihi sun bayyana cewar dalilin rasuwan Sayyidina Abubakar shine wanka da yayi wata rana, rana mai tsananin sanyi, yayi wanka da ruwan sanyi. To bayan ya fito daga wanka sai zazzabi, matsanancin zazzabi ya rufe shi. To daga nan kuma kwanakin da yayi duka-duka a duniya bai wuce kwana 15 ba, Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki rayuwarsa. waɗannan kwana 15 da yayi yana wannan matsanancin zazzabin baya iya samun daman fita sallah saboda tsananin zazzabi sai yake wakilta sayyidina Umar yayi sallah da mutane kamar yadda shi ma lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta jinyar da Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwarsa cikin ta Annabi yake wakilta shi yayi sallah da mutane shi ma haka wannan jinya da yayi na tsawon makonni biyu yake umurta sayyidina Umar ya da mutane sallah wata riwayar kuma ta bayyana cewar ba wannan bane sababin rasuwan sayyidina Abubakar Allah ya dade shi abin nan ne aka sanya masa a cikin abinci ba yahudiya wata riwaya kuma ta nuna ba yahude yazo da guba ya sanya wa sayyidina Abubakar a cikin abinci sayyidina Abubakar ya ci wannan abincin shi da wani da ake kiransa Al-Harith bin Kalda suka ci wannan abincin da yake dauke da wannan guba din to bayan sun ci wannan abincin rayuwar da suka yi bayan cin wannan abincin da ke da guba shekara ɗaya kawai suka rayu kuma sai suka koma ga Allah dab da zai rasu sai wannan guba da ya ci ta tsananta a jikinsa al'amarin ya kai makwara wanda kuma haka yayi sababin rasuwarsa Allah ya yarda da shi wannan shine bayanin da wasu daga cikin malamai na tarihi suka yi kaga kenan yanzu idan mun fahimci wannan babi da muka dau zango mai tsayi muna karatu cikin sa zamu fahimci cewar sayyidina Umar ya zama jagora ne na al'umma musulmi da wasiya na sayyidina Abubakar shi kuma sayyidina Abubakar ya bi mataki mataki wajen sanya sayyidina Umar ya zamanto jagora kenan idan mun fahimci wannan zamu iya daukan fa'idoji da darussa dangane da matakai da sayyidina Abubakar ya taka wajen ayyana sayyidina Umar ya zamanto jagora wanda inda al'umma za su na kwaikwayon ire-iren waɗannan wajen ayyana jagororinsu da ba za ana samun matsala ba ta fuskan shugabanni da kuma fuskan jagoranci din saboda yanda Allah ya sanya waɗannan mutane suka zama shiryayyu sannan kuma tarbiya ne na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan muka yi koyi da su ko shakka babu za mu rabautu a harkan jagoranci da kuma harkan shugaba fa'idoji da darussa da za mu ɗauka karkashin wannan kissa da muka ɗau lokaci muna karatu a kanta su ne kamar haka na farko za mu fahimci cewar zaɓen jagora a cikin al'umma haƙƙi ne na al'umma zaɓen jagora wanda zai zamanto ya zama jagora na al'umma shugaba na al'umma wanda zai jagoranci al'umma wannan haƙƙi ne na al'umma me yasa muka yi wannan bayani cikin yanda aka yi aka jagorantar da sayyidina Umar za mu fahimci haka ta ɓangarori guda biyu ɓangare na farko lokacin da sayyidina Abubakar ya kwanta wannan jinya da yayi na tsawon kwanaki 12 wanda Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwarsa ai bai kada baki ya ce musu na sanya muku Umar bayan rasuwa na ya zama jagorar ku ba me sayyidina Abubakar yayi nema yayi daga gurin su yace ku je ku zabi shugaba kaga kenan zaben shugaba haƙƙi ne na al'umma su ne suke da haƙƙin su zaɓi wanda suke ga ya fi cancanta ya zamanto ya jagorance su shi yasa sayyidina Abubakar ya ce ku je ku ayyana wanda kuke ga shi ya fi cancanta ya zama jagora a bayana idan kuka ayyana ni kuma zan muku muwafaka in yadda in sallama in aka yarda ni na yarda ku kun yarda wannan shi zai sa a bayana ba za a samu saɓani ba mun fahimci wannan bayani sai suka ce masa ne suka ce a mun baka wuƙa da nama kaga yanzu haƙƙin su ne sai suka sarayar suka ce su sun sallama sun yarda duk abin da yayi sun miƙa wuya sun sallama to duk da haka bai daddara ba tunda yanzu sun bashi wuƙa da nama inda zai ce na zaba muku wani ya zama muku jagora ai yayi to amma bai yi haka ba sai dinga bibiyan waɗanda suke madaukaka masu falala cikin sabiqun al-awwaluna yana shawartar su ɗaya bayan ɗaya ya shawarci Abdurrahman dan Auf me ra'ayinka kan Umar yayi yabowa sayyidina Umar ya shawarci Uthman dan Affan me ra'ayinka kan Umar shi ma yayi yabo wa sayyidina Umar ya shawarci Sa'id ibn Zaid me ra'ayinka kan sayyidina Umar shi ma yayi yabo wa sayyidina Umar kuma ya nuna cancantansa kaga waɗannan guda uku suna cikin al-muhajiruna sai kuma ya shawarci Usayd ibn Hudayr wannan yana cikin al-ansar shi ma yayi yabo da jinjina da nuna cancantar sayyidina Umar ya zama jagora to bai daddara da wannan ba bayan ya ji ra'ayoyin waɗannan mutane sai ya fito bainal jama'a ya ce ga wanda na zaba muku bayan shawarwari shin kun yadda suka ce mun yadda shine malamai suka ce wannan zai nuna maka cewa zaben shugaba zaben jagora wannan haƙƙi ne na al'umma musulmi shi yasa sayyidina Abubakar ya bi waɗannan hanyoyi guda uku shawartan waɗanda suke masu falala a matakin farko sa'annan kuma a mataki na biyu gabanin wannan ma ya nemi su da kansu su zaba kaga bayan sun bashi wuka da nama mataki na biyu ko hanya ta biyu sai shawarci waɗanda suke madaukaka hanya ta uku kuma bayan ya ji ra'ayoyin su ya gamsu su ma sun yi yabo sun yi jinjina sun nuna cancantar sayyidina Umar sannan kuma ya fito bainar jama'a ya sake ƙara neman goyon bayan su suka nuna suna da sun goyi baya dari bisa dari kaga kenan wannan zai nuna mana cewa a karantarwan addinin musulunci al'umma ita take da haƙƙin ta zabi wanda ta ga yafi cancanta ya jagorance ta abu na biyu da zamu dauka karkashin wannan kissa ta jagorantar da sayyidina Umar da sayyidina Abubakar yayi zamu fahimci cewa ana so idan za a zabi jagora ya zamanto ya cika siffofi guda uku ya zamanto ya cika siffofi guda uku siffa ta farko ya zamanto mai addini ya zamanto mai addini mai takawa mai tsoron Allah wannan yana daga cikin abubuwan da sayyidina Abubakar yayi dube dangane da sayyidina Umar yasa zabin sa ya fada kan sayyidina Umar a lokacin da yake bayyana hanzarin sa wa Allah madaukakin sarki yake cewa wajtahattu lahum ra'ayi fa wallaitu alaihim khairahum nayi kokari akan su a cikin su da iya tunanina da fahimta ta da ra'ayina sai na jagorantar musu wanda yafi su alkhairi kaga ko shakka babu wanda yafi su alkhairi zai zamanto yafi su addini yafi su takawa yafi su tsoron Allah kenan ana so daga cikin siffofi da suka kamata a same su ga shugaba da zai jagoranci al'umma ya zamanto mai addini son samu ma ya zama yafi su addini saboda in ya zamanto yafi su addini yafi su takawa yafi su tsoron Allah wannan alama ce da take nuna cewar zai musu kyakkyawan jagoranci zai musu nagartaccen jagoranci saboda mai tsoron Allah wannan tsoron Allah nasa zai zama masa kwaba wajen me wajen yin abin da bai dace ba a jagorantar wannan al'umma wajen zaluntar wannan al'umma wajen danne haƙƙoƙin wannan al'umma saboda me yana tsoron Allah subhanahu wataala yana tunanin tsayuwansa gaban Allah madaukakin sarki wannan zai kange shi zai hana shi daga yin abin da bai dace ba cikin dukiyarsu wannan zai hana shi wajen aikata abin da bai dace ba wajen zaluntar su wajen danne musu haƙƙoƙin su saboda me saboda yana tsoron Allah yana tsoron haɗuwansa da Allah yana tunanin kwanciyarsa a kabari sannan kuma idan ya tsaya gaban Allah madaukakin sarki yayi makomarsa za ta kasance idan ya zamanto ya zalunci waɗannan bayi na Allah amanar da aka danka hannunsa na waɗannan bayi na Allah ya cita yayi makomarsa za ta kasance ranar gobe kiyama a gaban Allah madaukakin sarki to kaga wannan shine hikimar zaben wanda yake mai addini zaben wanda yake mai tsoron Allah saboda addinin sa da tsoron Allah sa zasu zama garkuwa gare shi daga cutar da waɗanda yake jagoranta ko zalunta su ko danne musu haƙoƙin su ko karkatar da haƙoƙin su zuwa ga maslahar sa ta kashin kansa saboda addinin sa wannan siffa ta farko kenan da sayyidina Abubakar yayi dube ga sayyidina Umar to kaga a yau idan an tashi za a zabi shugaba kuma ana so wannan shugaban ya zamanto nagartacce yayi jagoranci nagartaccen jagoranci al'umma su ji dadin jagorancin sa to a duba mai addini a duba mai tsoron Allah a duba mai takawa amma matukar aka kauce mu wannan to ba za a taba rabuwa da bala'i da fitintinu ba kuma ba za a taba zama lafiya ba sannan kuma ba yanda za a yi ai nagartaccen jagoranci kullum ana cikin kokawa ana cikin wayyo 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 saboda wanda baya tsoron Allah ba zai masa girma ba wajen danne haƙoƙin al'umma wanda baya tsoron Allah ba zai masa girma ba wajen karkatar da haƙoƙin al'umma zuwa ga maslahar sa ta kashin kansa yana gani ganima ce saboda bai san girman Allah ba baya tsoron Allah baya tunanin kwanciyarsa a kabari kaga matukar al'umma suna so su kawo canji a jagoranci dole sai sun yi la'akari da wannan siffa ita ce mafi muhimmanci cikin siffofin da ake so a samu ga shugaban da ake so a zaba wannan na farko kenan sai siffa ta biyu ya zamanto mai amana ya zamanto mai amana ya zama mai addini sannan kuma ya zama mai amana ta yanda in an danka wannan amana na jagorancin al'umma a hannunsa saboda amanarsa zai zamanto mai taka tsantsan wani zaka ga mai amana ne amma kuma ba addini yana da amana amma ba addini to an fi so duka a hada su ya zama mai addini ya zama mai amana wannan siffa ta biyu kenan ta yanda ba zai ci amanar da aka bashi ba na wannan al'umma na dukiyar al'ummar na kadarorin al'umma ba zai ci ta ba saboda yana da amana sai siffa ta uku ya zama yana da iko yana da kwarewa yana da gogewa wajen gudanar da wannan jagorancin to matukar wanda za a zaba ya zama shugaba ya cika waɗannan siffofi guda uku ko shakka babu za a yi nagartaccen jagoranci mutanen da za a jagoranta za su ji dadi su yi son barka sannan kuma za a yi abin da ya dace za a sanya komai a muhallinsa to amma matukar aka kauce ma wannan to an dinga shiga cikin bala'i da tasku da fitintunu da tashin hankali sannan kuma ba za a taba ganin jagoranci wanda yake nagartacce ba wannan sune sayyidina Abubakar Allah ya yarda da shi yayi dube ga sayyidina Umar yasa ya fifita sayyidina Umar ya zamanto jagora a bayansa sai abu na uku fa'ida ta uku da zamu dauka karkashin wannan kissa da muka karanta na jagorantarwar sayyidina Abubakar ga sayyidina Umar shine bamu fahimci addu'o'i da sayyidina Abubakar da yayi ta yi to ana so al'umma su dimanci addu'o'i gabanin a samu shugaba da zai zo ya zama shugaba akan su sai ta roƙon Allah kawo musu shugaba na ƙwarai Allah kawo musu jagora na ƙware Allah kawo musu jagora mutumin kirki wannan gabanin hawansa sannan bayan ya hau nan ma su tabin sa da addu'a ba wai tsinuwa ba su tabin sa da addu'a suna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya shi ya zamanto alkhairi gare su sannan suna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya wanda suke tare da shi masu bashi shawari su ma su zamanto nagartattu masu dora shi a turbar da ta dace wannan yana daga cikin hanyoyin da ko matakan da sayyidina Abubakar Allah ya dade shi ya bi tare da cewa yana kyautata zato wa sayyidina Umar kuma siffofin da ake so shugaba ya zamanto ya cika su sayyidina Umar ya cika amma duk da haka fa bai daddara ba bai je ya nada kafa ya zauna ba ya ji cewa a to ai wannan tunda an zaɓi wanda ya dace mutum ne mai addini kuma mutum ne mai amana sannan kuma mutum ne wanda zai iya jagoranci ko ban yi addu'a ba ba matsala a'a bai yi haka ba saboda abin yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala kar Allah ya bar mu da dabaran mu muna ga ato ai mu kan yanzu ai mun zaɓo mai amana mun zaɓo mai gaskiya mu je mu shantake a dole sai mun bi da addu'a wannan addu'ar da zamu biyo baya da ita ita za ta sa wannan amanar tasa Allah ya taimake shi a kanta wajen kiyaye ta wajen jagorantar wannan al'umma nagartaccen jagoranci kenan a koyaushe al'umma ana da buƙatuwa su zamanto suna addu'awa shugabannin su saboda tasirin wannan addu'a za ta koma kansu ne wannan mun yi isharar ta a baya sai abu na ƙarshe da zamu dauka karkashin wannan kissa da muka karanta tabbas sayyidina Abubakar ya kyautata zatowa sayyidina Umar a hasashen sa yana ga sayyidina Umar baya shi kuma da aka zo in aka duba jagorancin sayyidina Umar sai aka wayi gari tun bayan rasuwan sayyidina Abubakar har kawo yau ba a taba wani nagartaccen jagoranci irin jagorancin sayyidina Umar ba jagoranci ne wanda za a buga misali a kansa har duniya ta nade har tashin kiyama jagorancin da sayyidina Umar yayi na shekara 9 na jagoranta al'umma musulmi hoto ne sura ce abun buga misali ne in ana magana kan nagartaccen jagoranci ba a samu ba a baya kuma ba na tsammani nan gaba za a samu jagoranci nagartacce da ya kai irin jagorancin sayyidina Umar tun bayan rasuwan sayyidina Abubakar Allah ya dade shi wannan zai fito mana da wani abu wanda yake muhimmi shine Allah yayi tawfiki wa sayyidina Abubakar na hasashe wanda yake nagartaccen hasashe ta yanda yayi hasashen da ya zamanto ya haifar da da mai ido yayi tasiri wanda tasirin har yanzu ana cin gajiyar sa hasashe ne na sayyidina Abubakar Allah ya dade shi shi yasa Abdullahi dan Mas'ud Allah ya dade shi cikin hadisin da Imam Hakim ya fitar cikin Mustadrak dinsa ya inganta shi Imam Adh-Dhahabi ya masa muwafaka akan ingancin wannan hadisi Abdullahi dan Mas'ud yake cewa wanda suka fi kowa hasashe cikin mutane kyakkyawan hasashe mutum uku cikin mutane kakaf ma'ana cikin wannan al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wasallam in ka dauke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda suka fi kowa kyakkyawan hasashe wanda in sun yi hasashen cikin ikon Allah za a ga tasiri kyakkyawan tasiri na hasashen yace mutum uku ne inji Abdullahi dan Mas'ud yace na farko Abubakar Allah ya dade shi lokacin da yayi hasashe kan cewar sayyidina Umar idan aka sanya shi ya zama jagora tabbas zai yi nagartaccen jagoranci kuma da aka sanya shi zama jagoran sai yayi nagartaccen jagoranci wannan mutum na farko kenan riwayar Imam Hakim ya fitar da ita cikin Mustadrak dinsa Ibn Mas'ud yake cewa masu hasashen mutane guda uku ba ma cikin wannan al'umma kawai ba a mutan duniya gaba daya yace na farko sayyidina Abubakar in ka dabi annabawa da manzanni hasashen da yayi akan sayyidina Umar kuma aka ga tasirin sa na biyu yace yar annabi shu'aibu alaihi salam wacce ta ce wa babanta ya abati sta'jirhu inna khayra man ista'jarta al-qawiyul amin Annabi Musa alaihi salam da yazo garin Madiyana gurin da suke bar ruwa wa dabbobin su ya samu al'umma an dawo daga kiyo ana bar ruwa wa dabbobi a gefe can kuma sai ga wasu ƴan mata guda biyu suna gefe sun nisanci cuɗanya da maza su ma suna da dabbobin su dabbobin suna jin kishi sun yi kiyo sun dawo suna so su shayar da su amma ba hali me yasa saboda maza sun kewaye gurin shayarwa suna ta shayar da dabbobin su ya tambaye su menene labarin ku suka ce baban mu dattijo ne tsoho ne ya tsufatukum ba zai iya wannan ayyukan da ake ba shine mu muke fita da dabbobi mu je mu yi kiyo idan mun zo kuma ba hali mu shiga mu yi kafada da maza har sai sun gama shayarwa sun tafi sannan mu zo mu shayar da dabbobin mu shine ya kutsa tunda shi namiji ne ya ebo ruwan ya shayar da dabbobin su wannan nagarta da ya musu da suka koma suka ba wa baban su labari shine ɗaya daga cikin su take cewa ya abatista ajirhu inna khayra man ista ajarta al-qawiyul amin ya babana ka bashi kwadago mana saboda na kula in har ka bashi kwadago zai maka nagartaccen kwadago saboda na kula da sufofi guda biyu tattare da shi mutun ne mai amana ta yanda ya fuskance mu da yanda ya mu'amalance mu alama na nuna yana da amana sannan yanda ya gudanar da shayar da dabbobin mu yana da karfin da zai iya aiki kowane irin aiki a kasashe inna khayra man istajara qawiyul amin to wannan malamai sun dauke shi a matsayin ka'ida na kawo wanda za a dora shi kan kowane irin abu ne ya zamanto amintacce kuma zai iya abu to shine ibn mas'ud yake cewa wannan yarinya a iya hasashenta ta gano waɗannan siffofi guda biyu daga annabin Musa kuma da babanta ya amsa bukatarta sai aka samu nagartacciyar natija sai mutun na uku inji ibn mas'ud yace shine wannan madaukaki ko prime minister na kasar misra wanda yake cewa matarsa akrini makwahu asa an yanfa'ana aw natakhidahu walada ki kyautata masaukin sa ki bashi masauki mai kyau da sutura mai kyau da abinci mai kyau a gaba zai iya amfani kuma a gaban yazo ya amfani wato hasashen wannan prime minister da yayi sai zamanto hasashe ne wanda yake kyakkyawan hasashe wanda daga bayi sayyidina Umar yazo yayi nagarta wa al'umma yazo yayi nagarta wa al'umma shine ibn mas'ud Allah ya jada shi yake cewa masu hasashe a cikin mutane guda uku ne su ne waɗannan da lissafo abu na ƙarshe dangane da wannan kissa da muka karanta ta sayyidina Umar tabbas ya taka rawar gani yayi nagartaccen jagoranci shine malamai suka ce duk abin da sayyidina Umar yayi na nagarta to sayyidina Abubakar yana da lada saboda shine silar zuwan sayyidina Umar wannan matsayi da kuma samun daman yin wannan ayyuka da yayi to duk ayyuka da yayi na nagarta sayyidina Abubakar yana da lada gurin Allah madaukakin sarki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayyana cikin hadisin Abu Mas'ud al-Ansari Allah ya jaddada shi cewa man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi duk wanda yayi nuni zuwa ga alkhairi ka dora mutum a turbar da zai aikata alkhairi kai sababin zuwan mutum yazo ya aikata alkhairi to kana da kwatankwacin ladan da zai samu idan ya aikata wannan alkhairi kenan duk lokacin da ka zama sababi ko ka zama sila na zuwan mutum wani matsayi bayan ya zo matsayin kuma yayi kaza da kaza na alkhairi to wannan alkhairi da yayi bayan shi ya samu lada kai ma za ka samu lada saboda kai ka yi sababin zuwansa zuwa ga wannan matsayi da yazo to ina ga da wannan zamu takaita bayani a wannan gaban zamu je maudu'i na gaba nan in mun kula zamu ga yayi bayani wanda suke masu yawa kusan ba ma bukatar su sosai saboda duk a bayanan mu mun bayyana su jagorantar da sayyidina Umar dama shine babban abin da muke bukata to zamu je maudu'i na biyu a wannan gaba din page na 119 bayan tunda yanzu an zabi sayyidina Umar ya zama jagora to bayan kasantuwar sayyidina Umar jagora me ya faru me biyo baya shine abin da zamu dauka karkashin wannan maudu'i da zamu shiga kansa a page na 119 yace salisan khutbatul faruqi lamma tawalla al-khilafa abu na uku khutban da al-faruq shine sayyidina Umar Allah ya jaddada shi khutbar da yayi lokacin da ya zama jagora lokacin da aka jagorantar da shi akan al'umma musulmi yayi khutba yace ba'da an buyi a Umaru bil khilafati ba'da wafati Abi Bakr radiyallahu anhuma sa'ida al minbara fa qala kalimatan qasiratan ishtamalat ala siyasatihi allati tazama an يسوس بها الناس فقال بعد حمد الله والثناء عليه بما هو أهله إنما مثل العرب كمثل جمل آنث اتبع قائده فلينظر قائده أين يقود أما أنا فورب الكعبة لأحملنكم على الطريق سيدنا عمر bayan an jagorantar da shi ya zama khalifa shine bayanin da yake mana anan yace ba'da an buye a Umaru bil khilafa bayan an yi mubay'a wa sayyidina Umar da khalifanci ya zama khalifa bayan rasuwan sayyidina Abubakar shine yace ba'da wafati Abi Bakr radiyallahu anhuma bayan rasuwan sayyidina Abubakar Allah ya dada su gaba daya da sayyidina Umar da sayyidina Abubakar to me sayyidina Umar yayi bayan ya zama jagora sa'idal minbara sai ya dare kan minbari minbarin annabi kenan minbarin annabi sallallahu alaihi wasallam ka kenan wannan tsari ne galibi idan an zabi shugaba ko a yanzu an ayyana shugaba idan yazo ayyukan yi bayanai ko na yanda zai gudanar da siyasar sa yanda zai jagoranci al'umma da kuma abubuwan da zai tafi a kansu to wannan ya samo asali a ayyukan magabata kama tun daga kan sayyidina Abubakar Allah ya yarda da shi sayyidina Umar bayan an zabe shi ya zama khalifa sai ya hau kan minbari fa qala kalimatan qasiratan sai fadi wata kalma takaitacciyar kalma ishtamalat ala siyasatihi wacce ta kunshi yanda zai gudanar da jagorancin sa yanda zai jagoranci al'umma allati tazama an yasusa bihan nasa wanda wannan allati tazama an yasusa bihan nasa wanda ya gabatar da kalma wacce take takaitacciya wacce ta kunshi bayani kan siyasarsa wacce take dauke da bayani kan yanda zai jagoranci mutane yanda zai jagoranci al'umma musulmi wato azamar da yayi yanda zai jagoranci al'umma musulmi فقال بعد حمد الله والثناء عليه بما هو اهل سي سيدنا عمر يا فار بياني bayan yayi godiya wa Allah madaukakin sarki yayi yabo da jinjina wa Allah sai fara bayani yace inna ma mathalul arabi kamathali jamalin anif yace yanda larabawa suke kwatan kwacin raƙumi ne wanda aka sanya masa linzami cikin hancinsa linzamin ya masa rauni yanzu in linzami yayi rauni wa raƙumi a cikin hancinsa ka kama linzamin kana ja ai zai bi ka ne ba musu saboda a lokacin da kake jan linzamin yana taba wannan raunin da ke cikin hancinsa in kuma zaka ja da ƙarfi zai masa zafi sosai to dole duk yanda ka ja zai bi ka ba tare da ya maka gardama ba to haka yanayin larabawa suke kwatankwacin raƙumin da yayi rauni cikin hancinsa inda aka daura linzami ta yanda duk yanda aka ja wannan linzamin komin karancin jan da aka yi wannan raƙumi zai biya da to haka larabawa suke ma'ana basu da musu basu da taurin kai dangane da jagoransu kamar yadda raƙumi ga mai jansa raƙumin da yake da rauni a cikin hanci baya musu wa mai jansa baya taurin kai wa mai jansa a lokacin da mai jan nasa ya rike wannan linzami duk inda ya ja shi zai bi shi to haka laraba suke ga jagoransu duk inda ya jagorance su za su bi shi su masa biyayya duk umurnin da ya musu za su masa da'a duk hannun da ya musu za su hannu to kamar misali ne sayyidina Umar yake bugawa yanayin larabawa dangane da biyayya da suke yi wa shugabanninsu kamar yanayin raƙumi ne wanda yake da rauni a cikin hanci inda aka daura masa linzami duk yanda aka ja shi zai miƙa wuya to haka su ma larabawa suke ga shugabanninsu duk yanda suka ja su za su miƙa wuya duk umurnin da suka musu za su yi biyayya duk hannun da suka musu za su hannu yace ittaba'a qa'idahu shi wannan raƙumi yana bin mai jansa mai jagorantarsa duk inda ya ja shi zai bi shi to yanzu dabara ta rage ga mai shiga rijiya falyanzur qa'iduhu aina yaqulu to kai yanzu tunda zaka ja raƙumi raƙumin ya maka biyayya to sai ka duba ka ga ina zaka ja shi zaka ja shi inda zai je ya amfana ko kuma zaka ja shi inda zai je ya halaka. To haka Larabawa suke, su ga shugabannin su, ga jagororin su masu mika wuya ne. Tunda masu mika wuya ne, to su yanzu jagororin nasu sai su yi dube su ga ina ya kamata su ja su. Za su ja su inda zai amfane su duniyar su da lahirar su ne, ko kuma za su ja su inda zai kai su ga halaka a duniya da lahira gaba daya. Su dai Larabawa sun ba da ragama, sun mika wuya, kuma haka Larabawa suke, suna da ba da muhimmanci wa harkan jagoranci. To yanzu Sayyidina Umar sai yake buga misalin yanayin yanda suke mika wuya wa jagora, wa shugaba. Inda aka ce wani shugaba ne, to 100% suna masa biyayya, suna mika wuya gare shi. Kamar yadda raƙumi mai rauni cikin hancinsa a lokacin da mai jansa ya kama linzami yana jansa zai bi shi duk inda zai ja shi ya ja shi. To haka Larabawa suke. To kai yanzu a matsayinka na shugaba sai ka yi dube ka ga ina zaka ja su. Zaka ja su inda zai amfane su ne, ko kuma zaka ja su inda zai cutar da su. Yace amma ana, amma ni yanzu da na zama jagora, fa wa rabbil ka'bati, na rantse da ubangijin Ka'aba, la ahmilannakum ala at-tariqi, zan dauke ku in ja ku akan turba wacce take madaidaiciya. Kenan jagorancin da zai musu ba zai musu jagoranci ya jagorance su ya kai su gun da za su halaka ba, a'a zai jagorance su ya kai su gurin da za su rabauta, gun da za su amfana a duniyar su da lahirar su. Kenan wannan shine jawabin da Sayyidina Umar yayi lokacin da ya zama jagora da ya hau kan minbari, bayanin da yayi na farko kenan. Zai jagorance su ya kai su turbar da za ta kai su tudun mun tsira gaban Allah madaukakin sarki ranar gobe kiyama. Sannan kuma zai jagorance su jagoranci wanda yake kyakkyawa a rayuwarsu ta duniya. Kenan wannan kaman alkawari Sayyidina Umar ya dauka gaban su, zan muku kyakkyawan jagoranci, zan muku nagartaccen jagoranci a rayuwarku ta duniya, sannan kuma a rayuwarku ta lahira za ku amfana karkashin jagoranci na. A nan gurin da ya ce wal jamalul anif, duk ƙarin bayani yake yi ba ma buƙatarsa. A can ƙasa sai ya ce ikhtalafa ruwatu fi awwali khutbatin satabaha al-Faruq Umar fa qala ba'duhum innahu sa'ida al-minbara fa qala allahumma inni shadidun falayyinni wa inni da'ifun fa qawwini wa inni bakhilun fasakhini. Can a baya an mana bayani cewar kuduba da Sayyidina Umar yayi takaitacciya shine ya nuna musu cewa yanda Larabawa suke mika wuya wa shugabansu, kamar yadda raƙumi ke mika wuya ga mai jagorantarsa, to ni yanzu zan muku kyakkyawan jagoranci tunda na san za ku mika wuya gare ni. Ni kuma a matsayina na jagoranku ba zan ja ku in je in kai ku ga halaka ba, zan ja ku in kai ku tudun mun tsira. Kaga wancan riwaya ce da ta nuna cewa ita ce khutba da Sayyidina Umar yayi bayan ya zama khalifa. To nan kuma riwaya ta biyu yake ambata mana da malamai suka kawo cikin malaman tarihi da take bayyana irin khutba da Sayyidina Umar yayi bayan kasantuwarsa jagora. Yace sa'id al-minbara, Sayyidina Umar sai ya hau kan minbari, fa qala, sai yace Allahumma inni shadidun falayyini falayyini, ya Ubangiji ni mutum ne mai tsanani, ka sanya ni in zama mai taushi, saboda ana so jagora ya zama mai saukin hali ga al'umma, ta yanda ba za su na ganin kwarjininsa, suna ganin haibarsa, in suna da bukata suna tsoron zuwa gare shi da ita ba, ya zamanto mai sake musu fuska, yanda in suna da bukatu za su iya zuwa kansa gaba gadi kai tsaye su bayyana masa bukatunsu, suna da koke su zo gare shi. Amma idan ya zamanto yana da kwarjini a idonsu, yana da haiba a idonsu, bukatunsu da yawa suna so su zo da ita gare shi, ba za su iya ba. Saboda me? Saboda kwarjininsa, saboda haibarsa. Kenan ba a so shugaba ya zamanto mai tsanani ko kuma mai sanya shamaki tsakaninsa da talakawansa, ta yanda idan suna da bukata ba za su iya zuwa gare shi ba. To shi yasa Sayyidina Umar yake wannan addu'a cewa ya Allah ni ina da tsanani gashi kuma yanzu na zama jagora na al'umma musulmi dole za su na zuwa guri na in bukatun su sun taso to ya Allah ka sanya ni in zama mai taushi ta yanda za su iya fuskanta ta ba tare da tararradi ko shakku cewar zan musu kwarjini ko zan musu haiba ba yace wa inni da'ifun ya ubangiji ni mai rauni ne fa qawwini ka karfafe ni wajen aiwatar da wannan jagoranci wannan dai zai zamanto tawadu'u ne na sayyidina Umar amma sayyidina Umar ko kadan ba shi da rauni to haka suke sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam koda sun sifanta da siffa ba sa ji cewa sun sifanta da ita balle hakan ya dauke su zuwa ga alfahari a'a sukan yi tawadu'u sai bayanin sa na karshe da yayi wa inni bakhilun fasakhini ya ubangiji ni mutun ne mai ruwa ka sanya ni in zama mai yawan kyauta ka sanya ni in zama mai yawan kyauta wannan ita ce riwaya ta biyu da ta bayyana irin khutubar da sayyidina Umar yayi riwaya ta uku saboda kurewar lokaci ina ga zamu jinkirta karanta ta sai Allah ya kai mu haduwa ta gaba abubuwan da muka karanta da suke dadai Allah ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntukan harshe Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh